بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله أيو زام فار حلقة تتقص كو مجلسي نتقص نفسر ون اللتافي من البركة وندا ون فصلي زام فار شني wannan halka ta takwas ko majalisi ta takwas babun tisahawi yace wannan babi ne na asahawu. Idan aka ce asahawu, hukuncen abubuwan da ake manta su a cikin sallah shine ake kiran shi asahawu. Duk fasulluka da suka gabata a baya Malam Abdurrahman al-Akhdari yana ambatan su ne da fasali, zai ce fasulun fi fara'idi salati ko fasulun في الحيض فصل في النفاس. أما أولاً وجه سيأتي باب في السهوي وأنم بابي لي وأن ينانونا مكا مهمان شند وأنم درسي كيدشي شي يسا يأم بشيش بابي بيأم بشيش فصلي باب. يأتي وسجود السهوي في الصلاة سنة فللنقصان سجدتان قبل الصلاة بعد تمام التشهدين يزيد بعدهما تشهدا آخر والزيادة سجدتان بعد السلام يتشهد بعدهما ويسلم تسليمة أخرى ومن نقص وزاد سجد قبل الصلاة. مال عبد الرحمن الأخضر رحمه الله يشي وسجود السهو سجدا دعاكي سبودا من توني أبو أشكين صلى في الصلاة أشكين صلى سنة ينوى النن سجدا يشي سنة شي. Falin nuqsani sajadatani, idan mutum ya rage wata sunna wacce take mu'akkada wacce take da ƙarfi ko wasu sunnoni guda biyu zuwa uku daga cikin sunnonin da ba masu ƙarfi bane, sajadatani zai yi sujada guda biyu qabla salami bayan zai yi sujada guda biyu qabla salami gabanin yayi sallama ba'da tamami tashahhudaini bayan ya karasa tahiyoyi shi guda biyu, tahiya na farko wanda ake yin sa bayan raka guda biyu da tayya na biyu wanda ake yin shi bayan an gama sallah. Yazidu ba'da kuma tashahhudan akhar, idan yayi sujada guda biyun nan kafin yayi sallama to sai ya kara wata tahiyya daban bayan wadannan sujada din guda biyu, to wannan shine ake kiran sa as-sujudul qabli ko qabla salat. Wa ziyada in kuwa tari ne walil ziyada in kuwa saboda kara wani abu ne a cikin sallah, wannan karin sunna aka kara ko kuma farilla aka kara. Sajadatani ba'da salam, za a yi sujada guda biyu amma bayan an yi sallama. Yatashahhadu ba'da kuma, bayan ya yi sujada guda biyun zai yi wani tahiyya daban wa yusallimu taslimatan ukhra, sai ya yi wani sallama din daban. Wa man naqasa wa zada, wanda a lokaci guda ya kara wata sunna kuma ya rage wata sunna, sajada qabla salam, sai ya yi sujada gabanin ya yi sallama. Saboda a wannan lokaci gurbi ko bangaren rage shi ne ya fi muhimmanci, saboda haka sai aka bashi hukuncin sujada qabla salam ba ba'da salam ba. Saboda da a ce ka rage wani abu a cikin sallah gwara ka kara, saboda haka qabli ana yinsa saboda rage wani abu, ba'adi ana yinsa saboda kara wani abu. To a lokacin da karin da ragin duka suka hadu, sai ragin ya fi rinjaye, sai a yi sujada qabla salam. Wannan babi da ake ciki muna ɗauke da mas'aloli daban-daban wanda Malam Abdurrahman al-Akhdari rahimahullah ya yi bayani a kansu dalla-dalla, wanda adadinsu ya kai mas'ala 115. Daga baya ya gabatar mana da mas'aloli guda hudu a wannan babi. Mas'ala ta farko, hukuncin wannan sujjada. سجود السهو يتي وسجود السهو في الصلاة سنة يتي وأن السجدة تمنتوا أتكن صلى هو كنت سنة سي بياني أكم مسألة تبيو فللنقصان سجدتان قبل الصلاة بعد تمام التشهدين يزيد بعدهما تشهدا آخر يتي سبود رجي ko tauye wani abu a cikin sallah wanda ba farilla bane za a masa sujada guda biyu gabanin ayi sallama sai masala ta uku yace wali ziyadati sajadatani ba'da salam saboda karin wani abu abin da aka kara nan farilla ne ko kuma sunna za a yi sujada guda biyu bayan ayi sallama sai masala ta hudu a lokacin da rage da kari gabaki daya suka hadu za a gabatar da bangaren rage sai a yi musu gabaki daya sujudul qadli sujada guda biyu gabanin a yi sallama sai matsala ta biyar wa man nasiya sujudul qadliya hatta sallama sajada in kana qariban wa in tala aw kharaja min al masjidi batala sujudu وتبطل الصلاة معه إن كان على ثلاث سنن أو أكثر إن كان على ثلاث سنن أو أكثر من ذلك وإلا فلا تبطله مسألة تبير يكي ومن نسي السجود القبلية وانذي من تسجود القبلية أصلى الصاع يا توي ونعف ممقل مي سجد أبداد قبل نمي سلم يمي قلبي الأبن دي توي sai ya manta hatta sallama sai da yi sallama sajada ko da bayan yayi sallama sai ya mayar da wannan sujudul qabli ta dawo sujudul ba'di sai ya sujuda ba'di in kana qariban idan yana kusa wa in tala idan kuwa ya tsawaita tsawaita anan idan ya tashi ya bar wajen ko ya shiga wasu ayyuka aw kharaja min al-masjid ko kuma ya fita daga cikin masallacin da yayi wannan sallah batala sujudu wannan sujudan da yayi ya riga ya baci wa tabtulu salatu ma'ahu sallar kuma za ta baci tare da shi in kana ala salati sunan idan sujudan ta same shi ne saboda rage sunnoni guda uku aw aksara min zalika ko kuma saboda rage sunnoni sama da uku sallar za ta baci tare da bacin wannan sujada wa illa idan kuwa wannan sujada da ta same shi sujudul qadli ya same shi ne ba a sanadiyar rage sunnoni uku zuwa sama ba sunna ɗaya ya rage ko kuma biyu fala tabtulu sallar ba za ta baci tare da bacin wancan sujada din ba wannan matsala ta biyar matsala ce ta mutumin da sujudul qadli ya same shi a cikin sallarsa amma ya manta yayi sallama shi kuma ana yin sa ne gabanin ayi sallama hukuncin sa a wannan lokaci yana tunawa sai yayi sujudu sai yayi sujada a lokacin da yayi sujada to sujadar ta dawo sujudul qadli tunda idan an yi sallama ne tukuna aka yi sujada to sujadar ta zamanto a sujudul qadli saboda haka sai sujadar da ta same shi sai ya tashi daga qabli ya koma ba'di idan a kusa ya tuna amma idan ya dauki lokaci ko kuma har ya fita daga masallaci to wannan sujada na qabli da ya same shi wanda bai samu yayi shi ba har yayi sallama ta sujadan ya baci sallar ma za ta baci idan sunna uku ko sama da uku ne ya bari in kuwa sunnar da ya bari bai kai uku ba ko sama da haka ɗaya ne ko biyu to sallar ba za ta baci ba shi dai sujadar ne dai qabli da ya hau kansa shi ne ya baci ba shi da ladan shi sai matsala ta shida wa man nasiya sujudul ba'diyya sajadahu walau ba'da adin wanda ya manta sujudul ba'di wannan matsala akasin matsalan da ya gabata ne matsalar da ta gabata wanda ya manta a sujudul qabli wannan matsala wanda ya manta a sujudul ba'di shine sujada guda biyu da ake yi bayan an yi sallama saboda wani kari da aka yi a cikin sallah wannan kuwa hukuncin sa kamar yadda ya fada ne yace sajadahu zai wannan sujada din walau ba'da amin koda bayan shekara ne ya tura ya tuna yace wa ai bara nayi sallah na lokaci kaza nayi kari a cikin wannan sallah maimakon nayi sujudul ba'di sai na manta to sai yayi wannan sujada din koda bayan shekara ne malamai suna cewa wannan targhima targhiman li shaytan saboda ba wa shaytan haushi saboda haka ne zai yi wannan sujada komin dadewan lokacin da ya tuna sai matsala ta bakwai yace wa man naqasa faridatan fala yujzihi sujudu anha yace wa man naqasa faridatan wanda ya tauye farilla ya rage farilla cikin sallar sa fala yujzihi sujudu anha sujada a gare ta ba zai isar masa ba sallar ta baci idan ba zai iya riskar wannan farilla ba to sallar da ya bar wannan farilla ta baci kamar yanda bayani zai zo a wasu masaloli a nan gaba kadan wa man naqasa fada'ila fala sujud alayhi sai mas'ala ta takwas daga cikin waɗannan masaloli masalar wanda ya tauye fadala ko mustahabi daga cikin mustahabal sallah wa man naqasa fada'ila wanda ya rage fadaloli ka riga ya kasan fadaloli da mustahabban sallah daga baya wanda ya bar fadala a cikin sallarsa fala sujuda alaihi babu yin sujada a kan shi saboda fadala ba a mata sujada idan mutum ya bar ta ya dai rasa ladan yin ta ne amma kuma ba a sujada saboda barin ta sai matsala ta tara yace wala yakunu sujudul qabliyu illa litarki sunnataini fa akthar yace a wannan matsala yayi bayanin abinda ake wa as-sujudul qabli kenan ba as-sujud ga rage farilla ko rage fadala abinda ake masa as-sujudul qabli saboda rage shi shine sunna biyu zuwa sama idan aka bar shi shi yasa matsala ta tara yace wala yakunu sujudul qabli as-sujudul qabli baya kasancewa ma'ana ba a yin sa illa li tarki sunnataini sai dan barin sunnoni guda biyu daga cikin sunnonin sallah fa akthar ko kuma sama da biyu a wannan lokaci ne za a yi as-sujudul qabli sai a matsala ta goma sai ya fadi wasu sunnoni wadanda ko da su kadai kabari zaka yi musu sujada shine yace wa amma sunnatul wahidatu fala sujuda laha illa sirra wal jahra faman asarra fil jahri sajada qabla salam waman jahra fi sirri sajada ba'da salam wadannan wasu sunnoni ne ko da daddayen su kabari to zaka yi as-sujudul qabli saboda wannan matsala tana da alaka da matsalar da ta gabata da yace maka ba a yin as-sujudul qabli sai idan sunna bi aka bari zuwa sama to shine sai bayani ai akwai wasu sunnoni ko da daddayen su kabari to zaka yi as-sujudul qabli saboda karfin su sai yi bayani akan su yace wa amma sunnatul wahida amma sunna guda daya fala sujuda laha ba sujada a gare ta illa sirra sai dai idan sunnar sirru ne sirrun ta karatu ne wal jahara sai dai in sunnar ta kasance bayyana karatu ne sai yi bayani akan wannan faman asarra fil jahri wanda ya koye karatu a sallar da ake bayyanawa kamar sallan isha sallar magruba rakoyin su biyu na farko da sallan asuba ana bayyana karatu a cikin su sai ka sirrunta to a wannan lokaci bayyanawa in ka surrunta shi ka rage ne saboda haka yace sajada qabla salami zai yi sujada gabanin sallama saboda duk rage ana masa sujada ne gabanin sallama wa man jahara fi sirri wanda kuwa ya bayyana karatu a sallar da ake surrunta karatu sajada ba'da salam sai yayi sujada bayan sallaman shi saboda a wannan lokaci yayi kari ne abu ne wanda ake surrunta shi sai ka bayyanawan ya zama tokari ne saboda haka za ka yi sujudul ba'di sai matsala ta 11 yace wa man takallama sahiyan sajada ba'da salami hukunci na wanda yayi magana amince ya manta a cikin sallar sa yayi magana magana a cikin sallah shigar da wani abu ne ko karin wani abu ne wanda baya cikin wannan sallar sallah din saboda haka hukuncin sa ya zama toyin sujada ba'da salam yace wa man takallama sahiyan wanda yayi magana a cikin sallar sa halin mantuwa sujada ba'da salam sai yayi sujada a bayan sallaman shi saboda kare yayi a wannan waje sai matsala ta 12 yace wa man sallama min rak'atayn sahiyan sajada ba'da salam wanda yayi sallama daga raka'a guda biyu a halin mantuwa maimakon yayi tahiyya ya miƙe sai yayi sallama a halin mantuwa hukuncin shi shine sajada ba'da salami zai yi sujada ba'da salam saboda anan ma ya kara wannan sallama din maimakon tahiyya empty ake yi ake miƙewa daga raka'a guda biyu sai ya kara sallama inda kuwa kari ne to hukuncin sa shine yayi a sujudul qadi sujada guda biyu bayan yayi sallama kaman yanda da farko muka bayyana wannan sujada ake saboda duk wani kari da ake yi a cikin sallah sai matsala ta 13 yace wa man zada fi salati rak'atan wanda ya kara raka'a guda a cikin sallah aw rak'ataini ko kuma ya kara raka'a guda biyu a cikin sallah sajada ba'da salami zai yi sujada bayan yayi sallama kari raka'a daya ko raka'a guda biyu misali sallar da ake yi raka'a furfudu sai kai 5 ko kuma kai 6 ko mai 3 kai 4 ko mai 3 kai 4 ko kai 5 ko mai 2 kai 3 ko kai 3 ko kai 4 a wani kauli kamar yadda zai zo bayani a nan gaba sai yi bayani akan wannan matsala yace wa man zada fi salati mislaha batalat in kuwa dabalin din sallar yayi ya kara adadin rak'o'in da ake wa wannan sallah to a wannan lokaci sallar gabaki ɗaya ta baci saboda anan ya zama to bashi da nutsuwa a cikin sallar sa saboda zunzurutun rashin nutsuwar shi ne ma har ya maimaita sallar sau biyu ba tare da ya sani ba amma kala raka ɗaya ko biyu yakan kasancewa a cikin halin mantuwa saboda a wannan lokaci ba shi da nutsuwa bai mayar da hankali akan sallar shi ba shi kuma nutsuwa a cikin sallah wajibi ne saboda barin wannan wajibi sallarsa ta baci gaba ki daya domin ba a maimaita sallah a cikin nutsuwa amma kalin raka'a ɗaya ko kuma raka'a guda biyu duk wannan yakan iya kasancewa cikin halin mantuwa anan malamai sun yi sabani akan kalin raka'a guda biyu da ya bayani akai yawancin malamai sun tafi akan cewa sai in an maimaita wannan sallar sau biyu to anan ne sallah take baci wasu suna cewa a duk sallah idan mutum ya kara raka'a sama da daya daga biyu ko uku ko hudu to a wannan lokaci sallar shi ta baci amma a zahirin abin da shi Malam Abdulrahman yayi magana a kansa yana nuna cewa karin raka'a guda biyu baya lalata wannan sallah ta illa iyaka mutum zai yi a sujudul ba'di ne haka nan malamai sun yi sabani akan sallar magruba da sallar asuba shin sallar magruba ita ma sai an kara uku ne take baci haka nan sallar asubahi sai an kara raka'a guda biyu ne take baci ko kuma yaya to gadabin malamai suka tafi akan cewa sallar magruba sai an kara guda hudu ne tukunna sallar take baci amma idan aka kara guda uku ba ta baci haka nan sallar asuba shi kuma sai an kara guda biyu tukunnan sallar take baci saboda an maimaita ta a wannan lokaci dalilin karin raka'a guda hudu a sallar magruba gabannin ta baci saboda idan ka kara wa sallar magruba uku a wannan lokaci sallar magruba ta tashi daga wutiri ne domin a cikin salloli lokuta guda 5 haka samar da wata sallah wutiri sallar magruba uku wutiri ne amma idan ka kara musu uku ya zamanto shafa'i to saboda haka amma uku ka kara masa hudu bai zamanto shafa'i ba wannan dalilin yasa suka ce sai an kara raka'a guda hudu a wannan lokaci ne a matsayin an maimaita ta sallar zaka bashi saboda kaman an yi witiri ne har yanzu daga witiri witiri uku sallar magrubar sai ta tashi ta koma witiri witiri bakwai saboda haka a wannan lokaci sallar ta bashi sai matsala ta 15 yace wa man shakka fi kamali salatihi ata bima shakka fihi yace duk wanda yayin shakku akan cikar sallar shi ata bima shakka fihi to zai zo da abin da yayin shakku akai in kai shakka sallar ka daya ce ta rage to zaka kawo guda daya kai shakka biyu ne zaka kawo guda biyu abin nan da kai shakku to shine zaka kawo sai matsala ta 16 yace wa shakku fi nuqsani ka tahaqquqihi idan mutum yayin shakka akan rage wani abu a cikin sallah kaman yayi yaqinin rage shi ne shakku da yaqini suna daidaita wajen rage wani abu a cikin sallah saboda a wannan lokaci shakkar zai sa wannan sallah bata cika ba tunda kuwa bata cika ba to sai an maye gurbin wannan shakka sallar ta cika wannan sai ya zamanto wata ka'ida ce wacce Malam Abdurrahman ya ka'ada mana ita yace wa shakku fil nuqsani shakku cikin tauyewa tauye ko rage wani abu a cikin sallah ka tahaqquqihi kaman hakikance rage wannan shakku ragewa da ragewa shakku da yaqini yana zamanto daya ne a ciki saboda haka idan kai shakka kai sujada daya ne to kamar kai yaqinin sujada daya kai sai ka kawo na biyu in kai shakka akan raka biyar kai ko kuma uku to kamar kai rakar ukun ne kawai ba shakku sai ka kawo in kai shakku akan raka guda uku ne kai ko hudu to kaman kai yaqinin uku ne kai sai ka kawo guda daya rakoyin su zamanto hudu sai matsala ta 17 yace fa man shakka fi rak'atin aw sajdatin ata biha wa sajada ba'da as-salami wanda yayin shakku akan raka'a guda daya ya bar raka'a guda aw sajdatin ko kuma yayin shakku akan barin sujada ata biha to zai zo da ita anan ya kawo damirin ne da ifradi saboda yayi amfani da aw ne a ka'idar larabci aw yakan mayar da abu guda biyu guda daya wawun kuma yana mayar da su guda biyu misali a larabci zaka iya cewa zaidun wa amrun darabtuhuma amma zaka iya cewa zaidan aw amran darabtuhu saboda kai amfani da aw to saboda haka maimakon ya ce fa man shakka fi rak'atin aw sajdatin ata bihima to da kiyaye amfani da aw sai ya ce ata biha wanda yayin shakku akan raka'a yayi ta ko ya barta ko yayin shakku akan sujada yayi ta ko bai yi ta ba ata biha to zai zo da ita raka'ar ko kuma sujadar wacce yake shakku akan yin ta ko rashin yin ta wa sajada ba'da salami to sai yayi sujada ba'da salam bayan yayi sallama saboda shakkun da yayi shi ma wani kari ne a cikin sallah sai matsala ta 18 yace wa in shakka fi salami sallama in kana qariban wala sujuda alai wa in tala batala salatuhu shi bayani akan hukuncin shakku a sallama wani lokaci kakan iya yin sallah to sai kai shakka ka san sallar ta kare ka gama ta amma shin kai sallama ko kuma baka yi sallama ba wani lokaci haka yake kasancewa shine yace wa in shakka fi salami in yayi shakku akan sallama yayi sallama ne bayan gama sallar ko bai yi ba sallama to sai yayi sallama in kana qariban idan a kusa ne wala sujuda alai babu wani sujada akan shi wa in tala in kuwa ya tsawaita nan kaman ya shiga wani harka daban wanda bashi da alaka da sallah ko ya tashi ya bar wurin da yayi wannan sallah din a wannan lokaci bafala salatuhu sallasa ta bashi sai hukunci na mai waswasi wanda ko yaushe duk abin da ya aikata yana waswasi yana shakka a kai to a matsala ta 19 sai yayi mana bayani akan hukuncin me yin waswasi yace wal muwaswisu me yin waswasi wal muwaswisu yatruku alwaswasata min qalbihi wa la yati bima shakka fihi walakin yasjudu ba'da salami sawa'un shakka fi ziyada aw nuqsan wal muwaswisu me yin waswasi a koyaushe ya turuku waswasata min qalbi zai iya kokarin sa yaga cewa yayi watsi da waswasin daga cikin zuciyar shi wala yati bima shakka fihi ba zai zo da abin da yayi shakka ba saboda tabi'ar sa ce yin waswasi din shedan ne yake watsa da zuciyar shi idan kuwa aka ce duk lokacin da yayi waswasi sai ya zo da abin da yayi waswasi to shedan ya samu abin da yake so biyan bukatar sa yayi kanan yakan iya fadawa cikin matsalar da ta gabata yakan iya yin maimaita sallah har so biyu sallar sadin ta bashi saboda haka shi ba zai kawo abin da yayi shakku akai ba walakin yasjudu ba'da salami amma zai sujada ba'da salam bayan sallama shi wannan sujada na ba'da salam zai yi shi ne saboda kasancewar shi ko yaushe yana cikin waswasi ba wai saboda wani kari ko ko wani ragewa ba shi yasa yace sawa'un didi ne wannan hukunci din shakka fi ziyada yayi shakku ne a cikin kari aw nuqsan ko yayi shakku ne akan rage wani abu a kowanne inda shi ne yin shakku ne mai waswasi ne a kowanne shakkun shi akan kari ne ko kuma akan rage ne a kowanne zai yi sujada bayan sallama shi sai matsala ta 20 yace wa man jahara fil qunuti fala sujuda alai walakinahu yukrahu anduhu wa man jahara fil kunuti wanda ya bayyana kunuti wanda ake yin shi a sallar asuba kunuti ya gabata daga baya ana yin sa a sallar asuba bayan an gama karatun sura a raka'a ta karshe a can mun yi bayani cewa hadisi ya tabbata akan yin kunuti domin Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu yana cewa lam yazal rasulullah sallallahu alaihi wasallama yakunutu fi salati subhi hatta faraka ad-dunya hadisi ne Imam al-Hakim ya rawaito shi a litafin shi mai suna al-Arba'un da kuma litafin shi mai suna Kitabul Qunut Imam an-Nawawi a litafin shi al-Adhkar ya sahihanta wannan hadisi haka nan Imam Ahmad Dara-Qutni da sun rawaito wannan hadisi din saboda haka yin kunuti a sallar asuba wani abu ne sunna ce kamar yadda Imam an-Nawawi ya bawwaba hakan a cikin litafin shi al-Adhkar batun kasancewar shi bid'a ne kamar yadda wasu suke fadan haka a wannan zamani abu da sunna ko hadisi ingantacce ya kasance akai baya kasancewa bid'a to anan hukuncin yin kunutin sirrin tashi ake yi to wanda ya bayyana kunutin fala sujuda alaihi babu sujada akan sa saboda ya gabata a baya ba'awa duk wani abin da ya shafi fadala ko mustahabi sujada kunuti kuwa a gun masu yin sa din ma mustahabi ne ko fadala ne bai kai matsayi na sunna ba saboda wannan yace fala sujuda alaihi walakinahu yukrahu abduhu yace amma ana kin ganganta shi yin hakan da gangan din makruhi ne bayyana kunuti da gangan makruhi ne sai matsala ta 21 wa man zada surata firrakatayn al-akhiratayn wanda ya kara sura a rak'o'i guda biyu na karshe wadanda ba a karatun sura a ciki sai dai karatun fatiha yanti sai shi ya kara karatun sura a cikin su fala sujuda alaihi babu sujada a gare shi sababin wannan kuwa ya kawo wani abu ne wanda ana yin irin shi a cikin sallah wannan koda zahirin shi kari ne to amma baya cikin lissafin kari saboda karatun sura dama ana yin su a cikin sallah tukuna a wadannan wurare ne guda biyu raka'a ta uku da ta hudu ba a yi domin haka babu wani sujada a gare shi haka nan kuma ya zo a riwaya sahihi ya sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana karanta sura a raka'a ta karshe ta sallar magruba irin wannan ba a yin sa sai da madogara ko ganin manzo sallallahu alaihi wasallama ya taba yin shi saboda haka yana da hukunci na hadisi marfu'i wadannan dalilai guda biyu yasa يسير فلا سجود عليه. ومن زاد السورة في الركعتين الأخيرتين فلا سجود عليه. وان ديكا السورة ركوي قدابيو نكرشي باب سجد عقريشي. وان مسألة تأشرين قد يكينا سي مسألة تأشرين دعوكو يتي ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وان دي يجي أنبت منذ صلى الله عليه وسلم ينا تكين صلى يتي فصلى عليه سي يمشي صلاة فلا شيء عليه باب كومي أكنشي سواء ديديني صلاتي أجريش لن كان ساهيا ياتسنشيني أحد من توا ياتسنشي أمنشني أو عامدا كوكم ياتسنشي دغنغن أو قائما ياتسنشي أزيني أو جالسا كوكم ياتسنشي أزوني. وأن المسألة سبب أبو بوغ دابيوني يازو أحديث منذ صلى الله عليه وسلم wani sahabi yana yin sallah sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira shi so daya bai amsa ba, ya kira shi so biyu bai amsa ba, har da ya gama sallar shi yayi sauri ya gudu ya zo gun manzo. Sai manzo ya ce masa, ba na kira ka bane kake yi ne? Sai ya ce, ya ma'aikin Allah, ai sallah nake yi. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi murmushi, sai ya ce, baka ji abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa ba? Ya ce, me ya faɗa? Bai zo ba sai da ya gama sallar shi ya tafi. To sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shi, baka ji Allah subhanahu wataala yana cewa, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza ta'akum ba? Sai wannan sahabi ya ce, ya ma'aiki to daga yau a dukkan halin da nake ciki idan ka kira ni zan amsa. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama salati ba wani abu bane daban wanda baya cikin jinsin sallah din, saboda a cikin tahiyya akwai ambaton manzo sallallahu alaihi wa sallama, a iqama a cikin ambaton akwai ambaton manzo sallallahu alaihi wa sallama. Saboda haka ne har Imam Shafi'i yake cewa, duk wanda yayi sallah bai yi salatin manzo a cikin sallar shi ba, to sallar shi ta baci, wanda malamai ba su wafaka masa wannan ba, amma a mahallin ambaton shi ne. Saboda haka yace, wa man sami azikra Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa huwa fi salati fa salla alaihi fala shay'a alaihi sawa'un kana sahiyan aw amidan aw qa'iman aw jalisan. Duk wanda yaji ambaton manzo sallallahu alaihi wa sallama a waje, wani yace Muhammad, sai yace alaihi salatu wa salam, ko yace sallallahu alaihi wa sallama, shi kuma yana cikin sallah ya ci gaba da sallar shi, yace ba komai akan shi, gangan yayi ko kuma mantawa yayi, ko a tsaye ne ko kuma a zaune ne, ma'ana a cikin kowanne hali yayi, to sallar shi bata baci ba, babu komai akan shi. Sai masala ta 23 yace, wa man qara'a suratayn fa akthara fi rak'atin wahida aw kharaja min suratin ila sura aw rak'a qabla tamam as-sura fala shay'a alayhi. Anan ya hada masaloli ne guda uku, ya ba su hukunci guda daya. Masala na farko daga cikin waɗannan masaloli ita ce masala ta 23, yace wa man qara'a suratayn fa akthara fi rak'atin wahida, wanda ya karanta sura guda biyu ko sama da biyu a rak'a guda, to ba komai a gare shi, kamar yadda jawabin zai zo a nan gaba, ba komai a kansa. A rak'a guda ka karanta sura biyu ko uku ko zuwa sama da wannan, ba komai a kansa. Matsala ta biyu da ya hada, wanda ita ce matsala ta 24, aw kharaja min suratin ila sura, ko kuma ya fita daga cikin wata sura ya koma cikin wata sura, kai ne saboda mutashabihat, abubuwa masu kamanni a cikin Qur'ani, kana cikin karatun wata sura, wata aya wacce akwai makamancinta a wata sura daban da ka karanta ta, sai ka tsallake ka wuce wancan sura din, to wannan ma babu komai a kanka, saboda diddai ayoyi ne na Qur'ani ka karanta. Sai masala ta uku daga cikin masaloli guda ukun da ya hada a wuri guda ya basu hukunci guda ita ce masala ta 25, yace aw rak'a qabla tamami sura, ko kuma yayi rukuri gabanin ya karasa surar da yake karantawa bayan Fatiha, fala shay'a alaihi, to waɗannan masaloli guda uku duka babu komai akan sa. Wannan mas'ala ta 25 da bai karasa karatun sura ba, saboda sunna a bayan Fatiha shine karatun wata aya ko da aya guda ne, ba dole bane sai an karanta cikakkiyar sura. To saboda haka babu wani hukunci da zai haukan shi. Yace fi jami'i zalika, a cikin waɗannan matsaloli guda uku gabaki ɗaya babu komai akan shi. Sai matsala ta 26, matsala ta nuni, nuni da hannu ko nuni da kai. Yace wa man ashara fi salatihi bi yadihi aw ra'sihi fala shay'a alayhi, wanda yayi nuni a cikin sallar shi, wani yazo ya tambayi wani a hannu, ka kada hannu ma'ana babu mutumin, ko ka daga hannu ma'ana mutumin yana nan, ko ka nuna daki ka nuna ma'ana mutumin yana cikin daki, ko ka jijjiga kai ma'ana mutumin baya nan, ko ka daga kai ma'ana mutumin yana nan, nuni kai a cikin sallar ka biyadihi a hannun shi aw ra'sihi ko a kafan shi yayi nuni, fala shay'a alayhi, babu komai a gare shi. Sai mas'ala ta 27, wa man karrara al-fatihata sa'iyan sajada ba'da salam wa in kana amidan fa zahiru al-butlan. Yace wa man karrara al-fatihata sa'iyan, hukuncin wanda ya maimaita karatun fatiha ya karanta ta sau biyu a raka'a guda, wanda ya maimaita karatun fatiha sa'iyan a halin mantuwa, sajada ba'da salami, sai yayi sujada bayan sallama. Saboda karin farilla yana wajabta ko yana sunnanta sujada ba'da salam, amma rage farilla a raka'a yana bata wannan raka'an gabaki ɗaya ne. Wannan shine bambancin ragi da kari. Ragi yana aiki wajen sunna, in ka rage sunna kamar yadda ya gabata biyu zuwa sama za ka iya sujudul qabli, haka nan idan ka kara sunna za ka iya sujudul ba'di. Farilla kuwa idan ka rage ta, to raka'ar da wannan farillar ta ragu, to raka'ar ta baci. Sai dai idan zai yiwu a zo a riske wannan farilla, za a riske shi a yi ba'di kamar yadda hukuncin zai zo a nan gaba. Saboda haka yace wa man karrara al-fatiha ta sahiyan, wanda ya maimaita fatiha ya karanta ta sau biyu a raka'a guda a halin mantuwa, sajada ba'da salami, sai ya sujada bayan sallaman shi, saboda kare. Wa in kana amidan, in kuwa da gangan ne, fa zahiru, zahirin maganganun malaman mazhaban malikiya, al-butulanu, sallar ta bashi lalacewar wannan sallar din. Abinda yake nufi a nan shine zahirin abinda malamai suke bayani a kansa kenan, amma ba su yi nassi a kai shi ba. Saboda magana ko magana Allah ne, ko magana manzo ne, ko magana mutane ne, haka a ciki akwai nassi, a ciki akwai zahiri, a ciki akwai ma'ul, waɗannan abubuwa guda uku waɗanda malaman usulul fiqh suke magana a kansu. Zahiri shi ne magana ya ɗauki ma'ana guda biyu, ma'anan da ya fi fitowa aka fi fahimtarsa, to shi ne zahiri. To saboda haka yace zahirin maganganun malaman mazhabar malikiya, ko da ba su yi nassi a kansa ba, zahirin maganarsu yana nuna cewa sallar wanda ya maimaita fatiha sau biyu da gangan sallarsa ta bashi. Wajibin wannan kuwa shi ne ya san da sau ɗaya ake karanta fatiha, kuma sau ɗaya ne karanta ta din yake kasancewa wajibi. To shi kuma ya ganganci sai ya kara ya karanta surar sau biyu. Wannan ya kara wani abu ne wanda ba ba da umarni a shari'ance a kara shi a cikin sallah ba. Kamar mutum ne ana yin sallah azhar raka'a furfuru, to shi kullum in ya tayi sallah azhar raka'a biyar yake, hukuncin shi shigen wannan ne. Abinda shari'a ya iyakance shi, in ka kara masa, to ka lalata wannan ibada din. Sai ya shiga mas'ala ta 28, yace wa man tadhakkara surata ba'da hina'ihi ila ruku'i fala yarja' ilayha. Mas'ala ta 28, wa man tadhakkara sura, wanda ya tuna sura, karatun sura, ba'da hina'ihi ila ruku'i, bayan ya sunkuya ruku'u, bai ya karanta fatiha amma bai karanta sura ba, sai ya sunkuya zuwa ruku'i, fala yarja' ilayha, kada ya dawo zuwa karatun wannan sura din yace zai kara dagowa ya karanta sura din kada ya aikata ka dan me saboda ruku'i din farilla ne farilla matsayin sa yafi karfin a bashi a koma aikata wata sunna karatun sura da ya bari din sunna ce ruku'in da ya tafi yinta farilla ce saboda haka ba a barin aikin farilla a dawo aikin sunna saboda haka yace fala yarji ilaiha kada ya dawo zuwa gare ta ma'anar wannan idan ya gama sallar shi saboda barin wannan sura din sai yayi alqabli sai yayi sujudul qabli kamar yanda ya gabata wa man tazakkara sirra wannan mas'ala ta 29 aw aljahra mas'ala ta 30 قبل الركوع أعاد القراءة فإن كان ذلك في السورة وحدها أعادها ولا سجود عليه وإن كان في الفاتحة أعادها وسجد بعد الصلاة مسألة 29 يتي ومن تذكر السر وان يتنا سر تكرته معنى صلت ديكي كوركار ديكي تكي انت أنا surrun ta karatu ne sai ya bayyana to sai ya tuna cewa raka'an nan da ake surrun ta karatu a ciki shi bayyana karatun ta yayi ya tuna gabannin yayi ruku'i awul jahara ko kuma ya tuna bayyanawa ma'ana raka'ar da ake bayyana karatu shi ya surrunta gabannin yayi ruku'i sai tuna cewa ashe shi surbanta wannan karatu da ake bayyanawa yayi qablar ruku'i gabannin ruku'i waɗannan abubuwa guda biyu duka suka kasance ya surrun ya bayyana karatun da ake surruntawa ya tuna gabannin yayi ruku'i ko kuma ya surrunta ya bayyana karatun da ake surruntawa gabannin ayi ruku'i a adal qira'ata to sai ya sake karatun saboda lokacin sake karatun bai wuce ba saboda bai yi ruku'i ba in yi ruku'i masalar da ta gabata ba zai dawo kan wannan karatu ba fa in kana zalika fi surati wahdaha in a surar ita kadai ce a adaha sai ya maimaita karanta wannan sura din wala sujuda alayhi babu sujada akan sa wa in kana fil fatihati in a cikin fatiha ne hakan ya kasance a adaha sai ya maimaita karatun wa sajada ba'da salami sai yayi sujada ba'di saboda matsayin da fatiha ko karatun fatiha yake da shi domin farilla ce wannan mas'ala ta 29 da kuma mas'ala ta 30 za mu dan yi takaitaccen bayani akai misalin mas'ala ta 29 mutum ne raka'ar da ake surrunta karatu a ciki sai shi ya bayyana in ma wannan bayyana wannan yayi ne a sura ita kadai ko kuma ya bayyana fatiha da sura gabaki daya to idan sura ita kadai ya bayyana kuma surrunta ta ake yi a wannan raka'a to a wannan lokaci tunda bai yi ruku'i ba ya tuna to zai dawo ya karanta wannan sura din idan ya karanta wannan sura a surrance to ba zai yi sujada komai akan shi ba sujadan babu sujada komai akan shi amma kuwa idan ya tuna cewa fatihar da surar gabaki daya ya karanta su a bayyane alhali surranta su ake yi to a wannan lokaci ko kuma a fatiha ita kadai ce to a wannan lokaci zai maimaita karatun nan sai ya dawo yayi sujada ba'da salam saboda fatiha ta shiga ciki wannan mas'ala ta 29 kenan mas'ala ta 30 kana yin raka'ar ana surrunta karatu a ciki to sai ka bayyana karatu ana bayyana karatu a ciki sai ka surrunta wannan karatu din to gabannin kai ruku'i sai ka tuna cewa wannan karatun nan ba daidai kai shi ba to a wannan lokaci zaka dawo ka maimaita wannan karatu shi ma kamar yanda ya gabata ne idan asura ita kadai ce in asura ita kadai ce ba komai akan ka idan ku a Fatiha ne to wannan lokaci zaka yi sujada ba'da salam bayan ka gama wannan sallah din sai masala ta 31 wa in fata bil ruku'i sajada li tarki al jahri qabla salami wa li tarki sirri ba'da salam sawa'un kana min al fatiha aw surati wahdaha anan yayi kawo masala wacce take da alaka da masalar da ta gabata masalar da ta gabata sirrun nan da katina baka yi shi ba bayyana karatun nan da katina baka yi shi ba katina ne gabannin kai rukuyi saboda haka aka ce ka sake kai su daidai wannan masala kuma da muke ciki baka tuna ba sai bayan kai rukuyi ka riga ya ka karanta daga baya surruntawa da bayyana wannan duk sunnoni ne ruku'i kuma farilla ne ba za ka bar yin farilla ka koma kan sunnoni ba to saboda haka yace wa in fata bil ruku'i idan sirrun nan ya wuce ba a yi shi ba ko bayyana wannan ya wuce ba a yi shi ba bil ruku'i ya wuce da ruku'i har da aka yi ruku'i aka tuna sajada sai yayi sajada li tarkil jahri in bayyanawa ya bari qabla salami sai yayi sujada qabla salam in bayyanawa ya bari saboda wannan lokaci yayi ragi ne abu ne ana bayyanawa sai ya surrunta yayi ragi sai yayi qabla salam wani tarki sirri in kuma sirru ya bari ba'da salami sai yayi ba'da salam saboda yayi kari ne abu ana surruntawa sai ya bayyana ma'ana ya kara bayyanawa kenan saboda haka sai yayi ba'da salam sawa'un kana min al-fatihati aw surati yace wannan hukuncin a Fatiha ne barin bayyanawan ya kasance ko kuma a sura haka nan a Fatiha ce a Fatiha ne barin bayyanawan nan ya kasance a barin surranta wannan ya kasance ko kuma a sura a kowanne hali in barin bayyanawa ne zaka yi qabla salam in barin surru ne zaka yi ba'da salam yayi wannan bayani ne saboda masalar da ta gabata ya bambanta maka tsakanin sura da Fatiha yace in a sura ita kadai ce in ka maimaita wannan karatu babu komai akan ka in a Fatiha ne zaka yi ba'da salam to kada ka zaci cewa a wannan masala ma kamar wancan ne akwai bambanci tsakanin sura da Fatiha sai ya nuna maka wannan masala babu bambanci tsakanin sura da Fatiha idan bayyanawa aka bari qabla salam sirru aka bari ba'da salam a Fatiha hakan ya kasance ko kuma a sura ita kadai sai masala ta 32 yace wa man dhahika fi salati batalat ay as-salatu sawa'un kana sahiyan aw amidan wa la yadhaku fi salatihi illa ghafilun mutala'ibun والمؤمن اذا قام للصلاه اعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه وترك الدنيا وما فيها حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبه الله جل جلاله فهذه صلاه المتقين mas'ala ta 32 mas'alar wanda yayi dariya a cikin sallah imma yayi dariyan a halin mantuwa wa imma yayi dariyan a halin gangan yace wa man dhahika fi salati yace wanda yayi dariya a cikin sallah baqalat ay as-salatu ita sallar ta baci sawa'un daidai ne yin wannan dariyan kana ya kasance ne sahiyan halin mantuwa aw abidan ko kuma a halin gangan saboda a dariya an ki bambanta tsakanin mantuwa da kuma gangan ya gabata ma daga baya hatta magana an bambanta tsakanin mantuwa da gangan in kai shi a halin mantuwa to zaka yi ba'da salam saboda kari inda gangan ne to shine sallar ka zai bace wannan a magana kenan amma a dariya dake dariya wani abu ne wanda shagaltacce ne yake yin sa
wanda addini ibada bai dame shi bane yake yin sa saboda haka ba a yi sassauci akan sa ba idan mutun yayi dariya ko da gangan ko a halin mantuwa to sallar sa din ta bashi shi yasa dake wannan aiki ne mummuna in ba aiki bane wanda ake yin shi a halin yarunta mutum mai hankalin shi ba zai iya aikata wannan aiki ba saboda haka ya tsaya yayi gargadi akan wannan gabanin ya wuce mas'ala ta gaba yace wala yadhaku fi salatihi illa ghafilun mutala'ibun yace babu mai yin dariya a cikin sallar sa sai rafkananne wanda yake rafkananne ya gafala wanda kuma Allah subhanahu wataala yana cewa kada musulmi ya kasance ya yarda ya kasance daga cikin rafkananno har yake cewa wadhkur nafsaka fi wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawl bil-ghudwi wal-asali wa la takun min al-ghafilin yake cewa fawailun lil-musallin alladhina hum an salatihim sahun saboda wannan rafkana din saboda wannan rafkana ne da gafala da rashin Allah subhanahu wataala a zuciyar mai yin dariya a cikin sallar sa saboda wannan ne shi yayi dariya a cikin sallar shi mutala'ibun mai yin wasa a cikin sallar sa wanda hankalin shi baya kan sallar rakkananne mai yin wasa to shine kadai zai iya yin dariya a cikin sallar sa wal mu'minu amma mu'minai wadanda daga cikin sifofin su Allah subhanahu wataala yake cewa wal ladina hum fi salatihim khashi'una wadanda suke da khushu'i da tawadu'i da nutsuwa a cikin sallar su yace su kuwa ko kuma shi kuwa mu'mini wanda Allah ya masa shaida a cikin suratul mu'minuna yana da khushu'i a cikin sallar sa idza qama lis-salati idan ya miƙe zuwa ga sallah a arada bi qalbihi zai kawar daga zuciyar shi an kulli ma si wallahi subhana zai kawar da duk wani abin da ba Allah subhanahu wataala bane daga zuciyar shi wa taraka dunya wa ma fiha zai bar duniya da abin da yake cikin ta hatta ya hadura bi qalbihi jalalallahi subhanahu wa azamata har zai kawo wa zuciyar shi daukakan Allah subhanahu wanda ya tsarkaka da kuma wa azamatahu zai kawo girman Allah a cikin zuciyarsa zai ji Allah yana da daukaka Allah yana da girma a cikin zuciyarsa lokacin da ya miƙe zuwa ga sallah wa yarta'idu qalbuhu zuciyar shi zai dinga yin rawa zai dinga kadawa saboda tsoron Allah subhanahu wataala wanda yake tsaye a gaban shi kamar yanda yazo a cikin suratul shu'ara alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin Allah shine wanda yake ganinka yake kallonka a lokacin da kake tsaye a cikin sallarka wa taqallubaka kuma yana ganin jujjuyewarka fi sajidin a cikin masu yin sujada to saboda wannan zuciyar shi yake rawa yake kadawa wa tarhabu nafsuhu ransa yake daukan tsoro ransa take yin tsoro min haibatillahi take jin tsoron kwarcinin Allah jalla jalaluhu wanda daukaka sa ya daukaka wannan shine sallah ta me takawa me tsoron Allah shi yasa yace fa hadhihi salatul muttaqina wannan ita ce sallar masu takawa amma me wasa zakkananne shine kadai zai iya yin dariya a cikin sallar shi yayi wannan gargadi ne saboda dariya a cikin sallah ba karamin laifi bane babu ne wanda mu'mini yake iya yin sa ba to bayan wannan gargadi mai tsawo wanda yake jan hankalin mu'mini mai sallah ya nutsu a cikin sallar sa ya mai da hankali wa sallar shi ya cire komai a cikin zuciyar shi yayi muraqabar Allah a cikin sallar shi yayi wannan bayan yayi wannan gargadi ne sai ya shiga bayani akan mas'ala ta 33 shine mas'alar da take da alaka da mas'alar da ta gabata wancan mas'ala ta dariya to yaya hukuncin murmushi yake wala shay'a alayhi fi tabassum a mas'ala ta 33 sai yace babu komai akan sa wajen yin murmushi idan mutum yayi murmushi a cikin sallar shi babu komai a gare shi saboda sotari murmushi ana yaban sa a shari'a sannan babu inda aka yabi dariya a cikin shari'a hatta ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa fatabassama dahikan min qawliha a qissa ta annabi Suleiman alayhi salam dahikan ta'kidi ne na tabassama ya bayyana yawan murmushin da Annabi Suleiman yayi ne wanda har ya zama shigen dariya murmushin saboda haka ba yabon wannan dariyan bane akai ba a yabawa dariya kuka ake yabawa a koyaushe a shari'a ko kuma murmushi saboda haka anan yace wala shay'a alayhi fi tabassumi babu komai a gare shi mai yin sallah fi tabassumi cikin murmushi sai ya shiga matsala ta 34 yace wa buka ul khashi'i fi salati muktafar yace to yaya hukuncin kuka kuwa shin kuka hukuncin sa zai shiga karkashin hukuncin murmushi ne ko kuma karkashin hukuncin dariya dake bai karatu zai bukaci sanin haka to shine a masala ta 34 sai kawo hukuncin kuka yace wa buka ul khashi'i fi salati muktafar kukan wanda yake da khushu'i saboda zunzurutun khushu'i nutsuwa da tawadu'i a cikin sallah wani lokaci masallaci yakan iya fashewa da kuka musamman a lokacin da yake karanta ayoyi masu bayani akan ukubar Allah azabar Allah a gobe kiyama to saboda haka yace idan irin wannan kuka ne na khushu'i yace a cikin sallah muktafar ya faffe ne an yafe shi babu komai akan shi maimakon ma wani abu ya hau kansa har ma lada za a rubuta masa kaman yanda yazo a hadisin da manzo sallama yake cewa wasu mutane ne guda 7 wadanda za a je su a karkashin inuwar al'arshi a ranar da babu wani inuwa sai inuwar al'arshi inuwar Allah subhanahu wataala a ciki ya ambaci mutumin da shi kadai saboda tsoron Allah ya tuna Allah ya fashe da kuka to saboda haka yace wa buka ul khashi'i fi salati muktafar yace kuka na mai khushu'i mai tawadu'i mai nutsuwa a cikin sallar shi muktafar an yafe mishi sai ya shiga mas'ala ta 35 wanda ina ganin a shine zamu tsaya saboda kurewar lokaci yace wa man ansata li mutahaddisin qalilan fala shay'a alayhi wa man ansata li mutahaddisin wanda ya saurari mai yin magana yayi dan yi shiru ya saurari wani fira da ake yi domin ya san wai me yake fada akan me yake wannan fira qalilan kadan amma sauraron kadan fala shay'a alayhi yace babu komai akan sa qalilan din nan yana nuna mana idan sauraron yayi tsoyayya yawa to a wannan lokaci sallar sa ta bace saboda zai raba shi da nutsuwa a cikin sallar shi saboda nutsuwa a cikin sallah wajibi ne to zamu tsaya a nan halka ta 7 insha Allah subhanahu wataala sai halka ta 8 wanda zamu karanta wannan littafin mai albarka kuma wannan babi din ne dindin albarka Allah subhanahu wataala ya samu gane Allah ya ba mu dacewa ya amfane mu abinda muka karanta wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu